Sashen Hausa na Murya Amurka ne ke magana akan mitoci 41, 49 da 60, sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za iya kama makai tsaye a zangon FM na BOA Africa da ke mita 102.5, sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da niyya da kuma dalal. Sai kuma tashar Alfa Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na boahausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum, barkamu da safiyar Juma'a ta babbar rana 26 ga watan Janairun shekara ta 2018. Ni ne Sarfil Hashi Gumel tare da Babu Yakubu Makiyar da masu sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokacin. Yanzu dai ga kanin labarai.
Wani labari da muka samu da tumi-tuminsa na cewa akalla mutane 33 sun mutu a cikin wata gobara da ta tashi a wani asibiti a Koriya ta Kudu. Shugaban Amurka Donald Trump kuma ya yi tambaya ko za a sake komawa akan teburin tattaunawa tsakanin Isra'ila da Falastinu. Haji Al-Hafiz kuma fadarar White House ta gabatar da dalla-dallan bayani abinda ta ce ko kuma Dr. Linda ta ce yi da wajewa da bakin haure.
To kanin labaran kenan aka ji. Cikin shirin za ku ji cewa Majalisar Wakilai a Najeriya ta yi gyara ga jadawalin zaben shekara 2019 da hukumar zabe ta fitar, inda wasu 'yan majalisun ke ganin
an yi wannan ne don cimma wata manufar siyasa, domin duk wanda bai je ma al'ummar shi aiki ba yanzu yana jin tsoro ya koma yin zabe karkashin jam'iyyar APC, yana da gurbi da za a bashi.
Haka kuma za ku ji wasu 'yan Najeriya da ke a kudancin kasar sun mayar da martani kan wasikar Obasanjo ga Buhari.
We think President Muhammadu Buhari has performed relatively well. Without the kind of trap the Nigeria National Assembly has become, we believe Buhari could have done better.
Sai kuma shirin lafiya uwar jiki wanda Jummai Alza ta gabatar, amma duk wannan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniyar. Wani labarin da muka samu da dumi-duminsa na cewa akalla mutane 33 sun mutu a cikin wata gobara da ta tashi a wani asibitin Koriya ta Arewa. Akwai yiwuwar kuma karuwan mutanen da suka mutu. Kamfanin dillancin labaran Koriya ta Kudu da ake kira UNAP ya ce akalla mutane 50 sun jikata a cikin wannan wutar, 10 a cikinsu rauni da suka samu ya yi tsanani. Ma'aikatan kashe gobara sun ce wutar ta tashi ne da safiyar yau Juma'a, kuma ta bazo cikin sauri a ɗakin kulawan gaggawa na asibitin Sejon da ke cikin birnin Miryang, kimanin kilomita 300 daga birnin Seoul, babban birnin ƙasar. Ma'aikatan kashe gobaran sun kwashe kusan awa 2 kafin suka kashe wutar. Shugaban Amurka Donald Trump ya yi tambaya ko za a sake komawa akan teburin tattaunawa tsakanin Isra'ila da Falastinu. Trump ya faɗi haka ne yayin da yake ganawa da Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu a wurin taron kolin tattalin arzikin kasashen duniya a birnin Davos na ƙasar Switzerland, inda ya zargi Falastinawa da rashin girmama Amurka, bayan da shugaban Falastinu Mahmoud Abbas ya ki ganawa da mataimakin shugaban Amurka Mike Pence yayin da yake ziyara a yankin. Trump ya yi barazanar yanke taimako da Amurka take yi wa Falastinawa. Wani bangaren kudin taimako ne ke zuwa kai tsaye a hannun hukumomin Falastinawan, yayin da kaso masu yawa ke zuwa wurin kungiyoyi masu zaman kansu da kuma kungiyoyin bada agaji da ke aiki a wurin. Idan aka kwatanta taimakon da Amurka ke baiwa Isra'ila a shekarar 2016 na dala biliyan 3 da miliyan 100 na taimakon soji, taimakon zai karu zuwa shekarar 2019. Ba za iya yin farashi a kan 'yanci da mutunci na wata al'umma ba. Jal Hamas, jakadan Falastinawa a Majalisar Ɗinkin Duniya Riyad Mansour, ya yi wannan furucin a New York. Ya ce ba za su girgiza da barazana ko tsawatarwa da kuma muguwar niyya da ake so da ake kokari a musu, duk da cewa ya ce duk mai son zaman lafiya da kuma adalci da wanda ya amince da dokokin ƙasa da ƙasa dole ne ya yi Allah wadai da wannan abin da ke faruwa. Masir ya yi waɗannan kalaman ne a wani zama da kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi a kan Gabas ta Tsakiya.
Amurka ta yi kira ga Turkiyya da ta rage zaman tankiya ko fargaba da sojojinta ke aikatawa a Siriya. kuma ta mai da hankali akan yaki da nufin murkushe ɗan yakin sa kai na kungiyar ISIS yayin da ake kira wato ƙara samun rashin yarda tsakanin kawayen biyu na kungiyar NATO. A halin yanzu ita kuma Turkiya tana matsawa Amurka lamba ta daina ba mayakan kurda taimako ko kuma ta fuskanci kasarar haduwa da sojojin Turkiya da suke cikin Syria. Hulɗar Amurka da Turkiya ta fara tsami inda kasashen biyu ke takaddama akan bayanin da kowa yayi game da zantawa ta wayar tarho da shugabannin Amurka da na Turkiya suka yi ranar Laraba da zummar kawo ƙarshen tashin hankali da runduna haɗin gwiwa ƙarƙashin jagorancin Turkiya ke haddasawa a Syria.
Ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jiya Alhamis fadar shugaban Amurka ta White House ta gabatar da dalla-dalla bayanin abinda ta ce daftarin yungi da wajewa da bakin haure da za ta tura wa wakilan majalisun ƙasar a wasu amince ko kuma su yi watsi da shi. Matasa miliyan guda da 800,000 da ke zaune a nan Amurka wanda iyayensu suka shigo da su Amurka tun suna yara da ake kira Dreamers. Samun ‘yancin zama ‘yan ƙasa gare su zai yi wahala tare da wasu ka’idoji. Waɗannan mutane da suke ƙarƙashin dokan nan da ke kare mutane da aka shigo da su Amurka tun suna ƙananan yara na daka da wasu da ake daga wasu da suke da irin wannan matsayin a cikin ƙasar zai ɗauke su shekaru 10-12 kafin su zama ‘yan ƙasa bayan an tabbatar da suna aiki sun samu ilimi kuma suna tabbatar da haloli na gari. Fadar White House tana fatar Majalisar Dattawan za ta jefa ƙuri'a akan daftarin a farkon sabon watan Fabrairu kafin wa'adin ranar 8 da zai kawo ƙarshen amincewar da majalisar ta yi akan ƙudurin kashe kuɗaɗen gwamnati. Akasarin 'yan majalisa na ɓangaren jam'iyyar adawa ta Democrat da ma wasu 'yan jam'iyyar Republican ta shugaban ƙasa sun ki amincewa da ƙada ƙuri'an akan kasafin kuɗi ba tare da an cimma matsaya akan bakin haure ba. Idan babu wata doka da za ta kare bakin haure ƙarƙashin shirin daka nan da 5 ga watan Maris, in ji wani jami'in gwamnati da yake kashedi a jiya Alhamis, kuma ya ce za a ɗauke su baƙi marasa izinin zama. Don haka idan jami'an shige da fice suka kama su, za su mai da su a ƙasar su.
Jakadan Sudan ta kuda a Rasha, Taylor Ringden, ya yi murabus jiya Alhamis cikin wata wasiƙa da ya aika wa shugaba Salva Kiir. A wata hira da ya da shirin muryar Amurka na South Sudan in Focus, Deng ya tabbatar da murabus ɗin da ya yi, ya ce wasiƙar gaskiya ce, na karanta kuma na sanya hannu a ka. An naɗa Deng jakadan Sudan ta kuda a Rasha a cikin shekarar 2014 bayan majalisar dokokin ƙasar ta ƙi amincewa da naɗa shi muƙamin ministan shari'a. Deng ya ƙi ba da dalilin da suka kai ga yanke wannan shawara na ajiye aikinsa a birnin Moscow. Ya ce yana so ya ba da gudunmuwarsa ga zaman lafiya a Sudan ta kuda a matsayin ɗan ƙasa mai zaman kansa. Deng shi ne babban jami'in diflomasiyyar Sudan ta kuda na biyu da ya yi murabus tun bayan da ƙasar ta sami 'yanci a shekarar 2011. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Madalla bayan sun yi watsi da jadawalin zaben shekara 2019 da hukumar zabe mai zaman kanta ta fito da shi, majalisar wakilai a Najeriya ta yi gyaran dokar zaben cikin gaggawa inda ta ce da zabukansu za a fara maimakon na shugaban kasa. Ga rahoton da Madina Dauda ta haɗo mana.
Hukumar zaɓe mai zaman kanta ta tsara yadda za a yi zaɓen shekara 2019 inda suka ruwaito cewa za a fara ne da zaɓen shugaban ƙasa da na 'yan majalisun dokokin tarayya. Amma a sabon dokar 'yan majalisar sun mayar da zaɓen shugaban ƙasa baya, ma'ana shi ne zai zama na ƙarshe. Ahmad Babbakaita ɗan jam'iyyar APC ne a majalisar wakilai ya nuna 'yar yatsa.
To inda kuma ma suka ƙara kuskure ko kuma suka zama abun dariya shi ne, ya kamata a ce yadda suka raba na shugaban ƙasa da na sanatoci da 'yan majalisa, sun raba na gwamna da na 'yan majalisa shi, amma sai suka ban na gwamna yadda suke, sai su aka raba mu da namu da na shugaban ƙasa. An yi wannan ne don cimma wata manufar siyasa, domin duk wanda bai je ma al'ummar shi aiki ba yanzu yana jin tsoro ya koma yin zaɓe ƙarƙashin jam'iyyar APC APC yana da gurbi da za a bashi ya rugo ya zo ya hita daga jam'iyyar dan a samu a ma APC illa a siyasance.
To sai dai a cewar Timothy Golu Simon na jam'iyyar PDP, su da suka goyi bayan gyaran dokar zaben a zauren majalisar ba su yi shi da wani nufi ba.
Ban san menene yasa ana tsoron wannan sarin ba. Wannan sarin haka da ake yi lokacin da ake yin sa a da ba wanda ke tsoron sa. Yanzu kuma saboda siyasa ne ba mu sani ba, amma ba da wani nufi majalisa ta yi wannan dokan ba. Da nufin demokradiyya din ne, ba mu canja komai ba kamar yadda na fara, mun maida sarin zabubukan ne yadda da suke. Zaben Obasanjo haka muka yi kafin ya karya ka'idan. Muna so mu koma yadda da aka saba yi, saboda ana fara demokradiyya, a cikin demokradiyya majalisa ita ce number one, sai executive.
Yaya wasu 'yan siyasa ke kallon wannan sauyi da aka samu a jadawalin zaben? Ga Shu'aibu Abubakar, tsohon mataimakin shugaban majalisar dokokin jihar Bauchi.
Kamar yadda aka yi a baya zamanin shagari in ban manta ba, to yana da kyau a ce ta sa date na zaben shugaban kasa daban, na zaben sanatoci daban, na zaben House of Reps daban, gwamnoni daban, state assembly daban. Domin wannan zai magance wato marasa kyawu su goyi a bayan masu kyawu, ya zama sun ci zaɓuɓɓuka daga baya, kuma talaka ya zo ya ɗaga hannu, ko kuma wanda bai waye ba ya ɗaga hannu ya ɗora a kai ya kuka cewa ya zaɓi bara gurbi, kamar yadda muke gani a wasu zaɓuɓɓukan a yanzu da aka gabatar a 2015 a baya da aka yi.
Sai kuma shugaban ƙungiyar da ke nuna goyon baya ga Janar Muhammadu Buhari, BCO Abdulhamid Ɗankyarku.
Na fi son a koma yadda ake, a ci gaba da yadda ake. Don yanzu idan aka ba wa 'yan majalisu dama aka fara zaben su, to ina gaya muku wannan ƙasa da muke ciki akwai badakaloli da yawa, akwai matsaloli da yawa, wanda idan har aka ba su dama su suka yi zabe, to shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya manta. Ba don komai ba, saboda za su juya masa baya. Waɗannan 'yan majalisu da muke magana kansu suka sani, kai duk manyan Najeriya ma yanzu mun gane kawai, yanzu kowa kanshi ya sani.
Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To a gaida Madina Dauda, 'yan Najeriya na ci gaba da maida martani game da wasiƙar tsohon shugaban ƙasar Olusegun Obasanjo ga shugaba Muhammadu Buhari. 'Yan Najeriya da ke kudancin ƙasar su ma ba a bar su a baya ba. Daga Lagos ga Babangida Jibrin da ƙarin bayani.
'Yan Najeriya dai na ci gaba da maida martani game da wannan buɗaɗɗiyar wasiƙa. Al'ummar yankin kudu maso yammacin Najeriya su ma ba a bar su a baya ba, inda wata ƙungiya da Muslim Right Concern da ke nan jihar Lagos ta fitar da wata sanarwa da ke sukan tsohon shugaba Dr. Olusegun Obasanjo da cewa ya bar jaki yana dukan taiki, domin kuwa ya kamata ya ɗora tsaiko da kuma tafiyar hawainiya da gwamnatin Muhammadu Buhari ke yi a kan 'yan majalisun tarayya wa'yanda ke cakulatin bangaro game da duk wani kokari na gina ƙasa da gwamnati ke gabatar masu. A cewar shugaban wannan ƙungiya Professor Ishaq Akintola, ƙungiyarsu ba ta goyon bayan wannan shawara na Dr. Olusegun Obasanjo, kuma tana kira gare shi da ya janye wannan wasiƙa da ya rubuta, tare da kira ga shugaba Muhammadu Buhari da ya watsi da wannan wasiƙa ya kuma tsaya takarar neman shugabanci a zaben da za a gudanar a shekara ta 2019.
We think President Muhammadu Buhari has performed relatively well without the kind of trap the Nigerian National Assembly has become for Buhari. We believe Buhari could have done better.
Yace muna ganin shugaba Muhammadu Buhari ya taka rawar gani in banda tarkon da 'yan majalisa ke kafa masa, da tuni ya wuce nan, don haka akwai buƙatar Buhari ta zarce, domin kuwa sai ya sake dawowa ne zai samu 'yan majalisa na ƙwarai da za su taimaka masa wajen tafiyar da ƙasa kamar yadda 'yan Najeriya ke fata. Akasarin masoya Buhari da nazanta da su a nan birnin Lagos dai sun ɗora laifin gazawar gwamnatin Muhammadu Buhari ne akan 'yan majalisun tarayya da kuma na wakilai, wanda akasarinsu 'ya'yan jam'iyyar PDP ne suka sauya sheƙa ana gab da zaben shekara ta 2015, wanda kuma har yanzu ake ganin tamkar angulu da kan zabo ne suka yi wa jam'iyyar ta APC. Alhaji Ado Ɗansudu wani mai sharhi ne kan harkokin yau da kullum.
Magana cewa General Muhammadu Buhari yayi hakuri kai ya tsaya takara, wannan ba laifi bane, kowa na da damar ra'ayin sa. Kuma mu duba General Buhari nan da tujin ya riga ya tsufa gurgudun iko, ta haka nima a ra'ayina kamata ya zama uban ƙasar nan ya koma waje ɗaya ya sa ido, inda ya ga ake son gyara za a gyara ya ce a gyara, saboda mai ya tsira da darajarsa da mutuncinsa. Don haka ya kamata general yayi hakuri.
Babangida Jibrin, murya Amurka daga Lagos.
To a gai da Babangida Jibrin, har yanzu dai ana tare da sashin Hausa na murya Amurka ne a nan birnin Washington DC, wanda yanzu agogonmu ke cewa karfe 12 da minti 15 na dare. Yanzu dai ga shirin mu na gaba.
Lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke, wannan ko shakka babu. Za mu tuna baya da shirin da muka gabatar muku a watan Yunin shekara ta 2017 a kan alfanun vitamin A wajen daƙile taron TB. To, kamar yadda na ce, za mu dubi muhimmancin kayayyakin gina jiki rukunin vitamin A ko kuma vitamin A da Turanci. Assalamu alaikum masu sauraron lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke, Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Masana ilimin kimiyya sun gudanar da wani bincike a ƙasar Peru da kimanin mutane 7,000 akan alfanun vitamin A da kuma samun kariyar tarin TB ko kuma tarin fuka. Akan haka na akan wannan bincike ne na tuntubi Dr. Munir Mustafa, ƙwararre akan cututtukan da suke saurin yaduwa da ke jami'ar Pittsburgh a nan Amurka, domin yi mana ƙarin haske game da wannan bincike.
To, Hajiya Jummai, abin da ya faru a masana da likitoci na jami'ar Harvard sune suka dau shekaru suka yi wani dogon bincike a ƙasar Peru, suka gwada mutane yara sama da 7,000. Abin da suka gano shine bincikensu sun yi ne meye yake assasa saurin yaduwar cutar tarin fuka ko TB. Shine a cikin manyan abubuwan da suka gano shine mutanen duk wanda yaran da yake da karancin sinadarin gina jiki mai suna vitamin A, haɗarin kamuwar cutar TB a wajensa ta ninka sau 10 idan ka kwatanta shi da yaran da ba shi da yake da wadataccen wannan sinadari a jikinsa. Wato, ita cutar TB ko tarin fuka ana ɗaukanta ne idan ka kusanci mai tarin. To, amma in yara biyu ɗaya na da sinadarin vitamin A a jikinsa ɗaya ba shi da shi, to wannan mara sinadarin vitamin A ɗin yana saurin kamuwa sau kashi 10 kafin wancan guda ɗaya ya kamu.
To, a saboda haka duk wanda kaman dangin shi akwai wani wanda yake fama da wannan tarin, idan shi wanda bai da isasshen sinadarin ko kuma mu ce kayayyakin abincin gina jiki rukunin vitamin A a jikinsa ɗin, shi ya fi kasarar kamuwa da wannan cuta. To, tunda muna wannan maganan ne, abinci kayayyakin waɗanne irin kayayyakin abinci ne suke kunshe da wannan rukunin kayayyakin gina jiki din na ko kuma sinadarin vitamin A din, waɗanne irin kayayyakin abinci?
To, shi abin gina jiki na vitamin A ana samunsa a nau'in abinci da suka haɗa da ganyayyaki, kayan marmari da kuma hanta da kwai. Amma ba a cikin abinciccika wanda suka fi kowanne yawan vitamin A shine karas da duk wani da kaman irin su mangwaro haka da kuma hanta da kwai. Shi kuma wannan sinadarin abin da ake bukata da yaro yake bukata wanda zai samu masa isasshiyar kariya daga waɗannan cututtuka ba wai cutar tarin fuka ba, har da cutar ƙyanda da cutar pneumonia da cutar gudawa, shine ya zama cewa ana dan sirka ma yaro abinci da waɗannan abubuwa. Ko da ba ya su yake ci kullum bai zama dai a cikin abincinsa, ana ɗan sirkawa da su.
To, a saboda haka wannan bincike da kace sun gudanar a ƙasar Peru ɗin da wajen kimanin mutane sun ka
7,000.
7,000 kai na ce 700. To, a saboda haka wannan bincike me yake nufi kenan?
Yana nuna cewa na farko dai, wato, dama can tuntuni likitoci sun san cewa sinadarin wannan na vitamin A yana ƙara karsashin jiki, yana kariya daga cuta. Abin da ya ba su mamaki shine ba su mazaci ƙarfin kariyar wannan sinadarin ta kai haka ba. Ƙarfin kariyar wannan abincin da yake ɗauke da vitamin A sun san yana da likitoci sun daɗe da sanin amfaninsa, amma ba su san amfanin nasa ya kai ninki ba ninki haka da wa'aci har kashi 10 yana rage karfin shi na cuta ba. To abun da masu sauraro ya kamata su sani shine bayan waɗannan nau'in abinciccikan da suke da shi saboda karfin kariyarsa da dama tantana an sani akwai kwaya ta maganin wannan mai dauke da maganin vitamin A din magani da ake bawa yara sau da yawa idan sun je allurar rigakafi musamman ta wata tara.
Kamar kwayar magani ne makofin vitamin A din?
Kwayar magani wanda ake kira supplement, wato wanda idan yaro vitamin A din nashi yayi wanda zai kara yawan wannan vitamin A a jikin yaro. Ana ba da shi a wata tara a duk wanda ya je ya kai yara allurar rigakafi. Kin ga wannan ya zama kamar yadda muka saba kira akan cewa a kula da zuwa allurar rigakafi, wannan shi ma wani dalili ne na ƙara kula da rigakafi. Kin ga cutar tarin fuka dama akwai allurar rigakafin ta. To idan aka kai yaro rigakafin sannan dama wannan sinadarin ma kuma ana ba da shi a wajen ba da rigakafin, kin ga kariya biyu kenan. Allurar rigakafi da ake a wata tara sau da yawa iyaye sukan yi sakaci da ita sai su ga kaman ai tunda jariri ya taso kamar in ya kai wata tara da dan kwarin jikinsa ai ba su ya sukan yi kuskuren zaton cewa ai ba sai sun damu da sun koma na wata tara man suka je na sati biyu da na wata ɗaya da na wata shida. To wannan kuskure shi yake sa wani lokacin bayan yaro ya kai shekara ɗaya ko da wani abu sai ya fara lalacewa, ya fara ko cutar gudawa ko ta zawayi ko tari ko canda wani dai abu ya zo ya ciwo shi ne sai a ce ai ya taso lafiya ƙalau kuma daga baya yake ta karewa.
Nan ko ka saken nan da aka yi ne?
Sake da aka yi ne na farko rigakafi da ake yi na canda wanda kun ga da ake a wata tara bai samu ba, na biyu kuma wannan vitamin A din da yake maganin yawan shiga cututtuka irin na su tarin, na su gudawa da sauransu wanda suke kassara yaro. Duk yara ba su samu, duk wanda bai je wannan rigakafin na wata tara ba bai samu ba, shine sai abu ya haɗu kan wani kan wani. Sannan kuma da yawa iyaye ba su fuskanci muhimmancin irin waɗannan kayan abincin ga yaro ba. Misali kamar hanta, idan ba wai kullum ba, ba wai sati ba, ko da bayan ɗan wata ɗaya wata biyu ne yaro zai samu hanta, kamar ko lokacin sallah ko lokacin da aka yi wani yanka manya za su ci girma su haƙura su ban masa wannan ɗan yanka ɗaya yanka biyu yanka uku da zai samu, da kuma ɗan kayan marmari wanda su ma a yayin da halin tattalin arziki yake ba wai lallai mutum ya iya samu kullum ba. To a ce ko da bayan wasu kwanaki ko duk sati ɗaya sati biyu ko duk ranar kasuwa akwai wani ɗan abun marmari ko abun ganye haka na su alayyahu ya kuwa zogala da sauransu, to duk idan yaron da yake tasowa yana samun wannan ɗan kaɗan ɗin da ake rainawa shine zai masa kariya sosai. Shi yasa yaran mu a da na karkara suke da ƙarfin jiki da ƙarfin lafiya.
To amma likita ai kaya batun ganye ai shi ba zai maye tsadan kayan marmarin batun da kaga kamar su zogale ɗin nan da rama ana yin kwado da su tafasa, wannan abu ne da ake samu sosai. Kamar dai san
wato daɗin abin shine a kowane yanayi na shekara akwai abin da ake samu. Wani lokaci da mu yanzu da fana ta faɗi sai kaga ganye ya shigo, daga baya kuma zuwa can sai kaga su gyaɗa ko da masara da abin nan, daga baya kuma sai da kaji su fara kwai da zabi wanda sai kaga shi ma kwan ya ɗan yi sauki. Wani lokacin kuma sai a yi shiga bukukuwan sallah sai kaga an ɗan samu ɗan wadatar nama da koyarin su hanta. Saboda haka duk wato Allah cikin hikimarsa a duk wani yanayi sai kaga akwai wani abu da ake samun su cikin sauki, wanda inda iyaye za su gane sai ya zama suna mutum moriya wannan abin da ake samun sa a daidai yanayin da aka same shi cikin sauki.
To ai muna fatan wannan bayani da kai din kamar yadda kace ba kullum ba a jefi-jefi in aka samu a baya din shi babba sai ya ci girma ya bama yaro. Ina fatan sun ji wannan bayani da kuma zai taimaka musu. To tunda ka taɓo batun allurar rigakafi ne a Dr. Munir, bayan wata tara nan kuma wani allura ya kamata a yi ma yaro?
allurar rigakafi bayan na wata tara akwai tsari da ake na yawancinsu da gaskiya daga wata tara ne, bayan wata tara kuma sai bayan shekara biyu. Ana so dai a kowane lokaci yaro har zuwa ya kai shekara biyar a ce a kowace shekara ya je shi asibiti an duba lafiyarsa, an bashi maganin da ya dace, duk irin waɗannan sinadaran ƙara lafiyarsu, irin vitamins ɗinnan, akwai abubuwan da za a tare su, ko kuma likita ko ma'aikatan lafiya za su iya gane cewa yaro na buƙatar su kafin abin ya ci ƙarfinsa. Saboda haka daga wata tara ana so kuma a duk kowace shekara har zuwa shekara biyar ya zama cewa yaro yana zuwa ana duba lafiyarsa.
Kuma ma'aikatan iyaye suka kai yara ɗin misali in aka musu allura na wata tara ɗin, ai na san aka musu bayani cewa kuma lokaci kaza ku kawo yaronku, ko ba haka ba?
Shine in ya cika shekara, yaro in ya cika shekara biyu kuma zai sake komawa wannan daga wata tara sai shekara biyu.
To, ka san a kodayaushe masu yin magana kan ce idan kunni ya ji aka ce jiki ya tsira, gyara kayanku kuma bai zama sauke maraba ba. Ko akwai wani ƙarin bayani da za ka yi mana?
Wato, ƙarin bayani shi ne wannan vitamin A da ake samunsa ko ta magani ko ta abinciccika na masu gina jiki, yana maganin cututtuka da yawa wanda wasu mun faɗe su, wasu kuma ma ba mu zayyana su ba. Kamar misali, yana ƙara ƙwarin ido, yana kuma yana ba da kariya ga cuta ta makanta, wanda duk yaron da yake da wadataccen wannan sinadarin zai taso cewa idan sanadin fari. Sannan kuma saboda haka shi ma kin ga wani abu ne babba mai muhimmanci.
A takaice dai, vitamin A yana da muhimmanci fiye da yanda ake zato.
Kwarai kuwa, yana da muhimmanci, wanda wani ma muhimmanci yanzu kullun daɗa ƙara ganowa ake na abu na irin waɗannan vitamin A da sauran sinadarai masu gina jiki.
Muna fatan za a gafarce mu saboda ƙurewar lokaci. Yau ba za ku ji amsar wasu daga cikin tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko mana ba, sai makon gobe idan Allah ya kai mu. A halin yanzu kuwa, Jummai Alice daga nan birnin Washington DC nake fatar a huta lafiya.
To, madalla, kafin mu kai ga ƙarshen shirin, ga babu ya dawo mana da takaitattun labaran duniya.
Shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa jiya Alhamis cewa kila Amurka za ta sake shiga cikin ƙasashe 11 na ƙungiyar ƙawancen cinikayya na Trans-Pacific idan har za ta samu amfani da yafi abin da take samu a baya, wanda tsohon shugaba Barack Obama ya amince. Bayan da ya fidda Amurka a cikin ƙungiyar Trump, wato sauran ƙasashen sun fara tattaunawa akan sake yi wa ƙungiyar ƙawancen kasuwancin fasali ko kuma tsari, suna kiran shi wato shirin yarjejeniyar kasuwanci mai inganci na Trans-Pacific. Ana ci gaba da tattaunawa akan sake tsarin shirin cinikayya tsakanin ƙasashen arewacin Amurka na NAFTA da aka kafa shekaru 24 da suka shige, da yin tattaunawa na baya-bayan nan a cikin makon nan a Montreal na ƙasar Canada. Sai dai Trump bai nuna alamar ko zai fidda Amurka daga cikin ƙungiyar na NAFTA ba. A wani labarin kuma, lauyan fadar White House Ty Cobb ya sauya kalaman da shugaba Donald Trump ya yi na amincewa da yin magana bisa rantsuwa gaban kwamitin binciken katsalandar Rasha na Mala. Kalaman na Cobb ya bayyana ne a cikin labarin da jaridar New York Times ta buga a ranar Laraba. Ya ce shugaban a shirye yake ya gana da masu bincike na kwamitin Mala, amma shawarwarin da lauyansa zai bashi zai masa jagoranci, inji Cobb ɗin. Wani labari da muka samu da ɗume-ɗumensa na cewa akalla mutane 23 sun mutu a cikin wata gobara da ta tashi a wani asibiti a Koriya ta Kudu. Akwai yiwuwar ƙaruwar mutane da suka mutu. Kamfanin dillancin labaran Koriya ta Kudu, Yonhap, ya ce akalla mutane 50 sun jikata a cikin wannan wutar.
To, madalla, masu sauraron mu, anan muke ga ƙarshen shirin namu na yanzu. Sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Za ku iya ziyartar shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri ko kuma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata ta adireshinmu na voahausa.com ko kuma shafinmu na Facebook. Yanzu a madadin Baba Yakubu Kirde ya tana gabatar da shirin, da kuma Chibahiro Dodo ne wanda ya daidaita mana sauti, da ma injiniyanmu na yau Jimmy Cook. Ni Sarfil Hashin kuma ke cewa sai mun sake haɗuwa in an jima kaɗan. Assalamu alaikum.